Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 25 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Gwamnatin Isra'ila ta dakatar da shirinta na tasakiyar dabban baki 'yan Afirka waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Wani alƙali a Amurka ya umarci gwamnatin Trump da ta ci gaba da mutunta tanajin nan wanda ke kare wasu matasa marasa takardun izinin zama Amurka. Sannan shugaban Amurka Donald Trump jiya Talata ya sha alwashin duba yadda da shi da tukwaran aikinsa na Faransa za su bullo ma lamarin Iran.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bandaga sun kai hari a wani ƙauye da ke jihar Benue jiya da yamma, har mutane sama da 30 sun rasa rayukansu. Bayan haka za ku ji rahoto akan wani taro da aka fara a birnin tarayya Abuja don duba dabarun yin katin shaida irin na zamani don 'yan nahiyar Afirka. Za kuma ku ji cewa wannan makon ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙara faɗakar da jama'a akan mahimmancin yin rigakafi ga rayuwar ɗan adam. Har ila yau za ku ji rahoto akan ranar yaƙi da masassarar cizon sauro ta duniya, wato yau kenan. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya kuma zai kawo. Amma yanzu sai a gyara zama a ji labaran duniya.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Gwamnatin Isra'ila ta dakatar da shirinta na tasakiyar dabban baki 'yan Afirka waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, bayan da yunƙurinta na baya-bayan nan na mayar da su Afirka ya ci tura. Tuni baƙin hauren waɗanda akasari suka fito daga ƙasashen Eritrea da Sudan suka shigo ƙasar daga Masar ke ta farin ciki game da wannan matsayin. Aƙalla yanzu kam 'yan Afirka waɗanda wasansu sun zauna a Isra'ila na tsawon shekaru 10 za su iya sabunta takardun izinin zamansu duk ko bayan kwanaki 60. Tun daga shekara ta 2013, wani ɓangare na baƙin hauren ya amince da wani shiri na tura su ƙasashen Rwanda da Uganda. Yawancinsu na cewa gujema yaƙi da take haƙƙin ɗan adam suke yi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda ke fuskantar matsin lamba a siyasance, ya ce zai yi wani abu. Ya rubuta a kafar Twitter cewa yana da niyyar sake buɗe wani wurin tara baƙin hauren wanda ke can lungu, a yayin da su kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar ke iya sake kafa wata doka ta far da baƙin auren zuwa ƙasashensu. Kafin nan ma, Mr. Netanyahu ya soke wata yarjejeniyar da suka cimma da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na tuna rabin baƙin hauren zuwa yammacin duniya, a bar sauran kuma su zauna a Isra'ila. Wani alƙali a Amurka ya umarci gwamnatin Trump da ta ci gaba da mutunta tanajin nan wanda ke kare wasu matasa marasa takardun izinin zama Amurka, waɗanda ake kira dreamers ko masu kyakkyawan fata, su wajen 700,000 daga kura. A wani mataki na yin watsi da yunƙurin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen shirin wanda ake kira DACA, wanda ke kare matasan daga da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana. Alƙalin kotun gunduma John Bat ya kuma umarci hukumar tsaron cikin gida da ta ci gaba da karɓar takardun masu buƙatar wannan kariyar. Wannan tsarin, wanda aka ƙirƙiro shi a shekara ta 2012 a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama, ya amince baƙi marasa takardun izinin zama Amurka waɗanda aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana har suka shiga ko kuma suka kammala makaranta, kuma ba a same su da wani mugun laifi ba, su ci gaba da zama da kuma aiki a Amurka na tsawon shekaru 2, wa'adin da za a iya sabuntawa kuma ba tare da sun fuskanci fargabar kora ba. Hukumar tsaron gida ta soke shirin a shekara ta 2017 bisa hujjar cewa gwamnatin da ta gabata ba ta da hurumin kirkiro shi. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Talata ya sha alwashin duba yadda da shi da takwaran aikinsa na Faransa za su bullo lamarin Iran. To amma bai bayar da tabbacin cewa zai amince da yarjejeniyar nukiliyar Iran wadda ya bayyana ta da shirme da kuma abin kunya ba. Yayin da shugaban kasar Amurka da na Faransa wanda ke ziyara ke zama ganga da juna, Trump ya sake ciccikar yarjejeniyar da ta tsaida shirin makamin nukiliyar Iran. A madadin daga mata takunkumin tattalin arziki yana mai cewa yarjejeniyar bata magance shirin makami mai linzami na Iran ba da kuma take-takenta na tayar da hankali a yankin. Shugaba Macron wanda zai yi jawabi ga 'yan Republican da Democrat da ke majalisar dokokin Amurka yau dinnan Laraba kafin ya kama hanyar komawa gida ya yi kokarin shawo kan Trump kar ya fice daga yarjejeniyar ta shekara ta 2015 wadda aka cimma tsakanin Iran da kasashen da suka hada da Amurka da Faransa da Burtaniya da China da Rasha da kuma Jamus. 'Yan tawayen Taliban sun bayar da sanarwar kaddamar da hare-haren da sukan kai Afghanistan a lokacin bazara a kowace shekara, al'amarin da ya wargaza sa rai da aka shafe makonni ana yi na yiwuwar tattaunawa kan zaman lafiya. Wannan ku na zuwa ne a daidai lokacin da shiri ya kammala na gudanar da zaɓukan da aka makara sosai wajen yin su na majalisar dokoki da na gundumomi a Afghanistan da a yanzu za a yi a ranar 20 ga watan Oktoba. Sabon shirin kai harin wanda ake kira Al-Khandaq wanda 'yan tawayen kankai an fara fuskantarsa yau da safiyar Laraba, kuma a cewar wata takardar Taliban za a fi auna waɗanda ta kira Amurkawa 'yan mamaya da masu musu leƙen asiri ne. Wannan matakin na zuwa ne 'yan makonni bayan da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a wani taro na ƙasa da ƙasa a birnin Kabul ya yi ta yin shiga tattaunawa da Taliban ba tare da wani sharaɗi ba kan yadda za a kawo ƙarshen yaƙin da aka shafi shekaru 17 ana gwabza shi kuma wanda yake ƙara muni.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu bude taskar rahotannin tamu da batun tsaro. Da yammacin jiya Talata wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun kai farmaki a wani ƙauye a jihar Benue kuma mutane da yawa sun rasa rayukansu. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto.
Akalla mutane 35 ne aka kashe, wasu da dama kuma suka bace a wani harin da 'yan bindiga suka kai ƙauyen Tseumenge da ke karamar hukumar Guma a jihar Benue. Rahotanni sun bayyana cewa maharan da suka kai kimanin 50 sun auka wa ƙauyen ne da misalin karfe 7 na yammacin jiya Talata. Suka kashe mutane 35 suka kuma cinna wa daukacin gidajen ƙauyen wuta, yayin da wasu da ba a san adadin su ba har yanzu ba a san inda suke ba. Mr. Dennis Utsa ya mun ƙarin bayani.
Mutanen da aka cece ma unguwa zuwa an ji ma za su karu saboda sun fi agwaye kuma kece-kece nan ba wuya sa ba yara mata da dubu. Wa wai an gano da su kece-kece ba za su zo da dare da su a sakin mutane. To da mutanen da suna kece-kece nan ba kiyo suke yi ba sa da su koji wale koji suna wale sa zuwa a kakin yan sanda ko kakin soja. Ba mu san bambanci yan sanda ko soja da yan sanda ba.
Har ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto da hukumomi ba su ce uffan kan batun ba. Daga jihar Nasarawa, makwabciyar jihar Benue kuwa, wani sabon rikici ne ya balle a tsakanin kabilun Basa da Ibira a wasu yankunan karamar hukumar Toto, lamarin da ya kai ga rasa rayuka. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Idris Kennedy ya yi ƙarin haske.
Da yadda muka samu daga shiditon da yake wajen ba wani rashin wai da amma an kore wasu dukiyoyi da wasu gidaje da motoci da babura a ugiya ne. ainihin gicin a Kogi State ne. An samu an kama mutane biyu sannan an yi recovering single barrel gun da wajen guda 7.
Wato bindigogi kenan?
Eh, an tura both sojoji da 'yan sanda suna patrol a wajen dai.
Shi ko wani shugaban al'umma a yankin na Toto, Alhaji Attahiru, wanda ya tabbatar min da mutuwar mutane 5 a rikicin na kabilar Ibira da Basa, ya kuma roki gwamnatin jihar Nasarawa da ta tarayya da su duba batun satar mutane da ake yi kusan kullun a yankin.
Tun shekarun jiya an kone-kone gidaje, yanzu labarin da muke ji wajen mutanen jihar Allah ya rasa rayukan su jiya. Abin da na so mu ci gwamnatin jiya da gwamnatin tarayya. Kamar misali zan gaya miki a Udu Nasarawa zuwa Mararaba Udu. Yau wannan da yau kasuwan Udu kenan. To every day sai ka ga kitacin wani kwanan rubu. Haka kuma nan da ya tashi daga Mararaba zuwa Udu. Shi ma every time. Sayan kidnap kana zuwa kawai da asibita daji sai su kama ka su tafi da kai. Ya kamata gwamnatin jiya ta zo nan ba masu gona da kanshi zai sa mutane ka sa wani mutane shi ne. So a nemi mataki wanda za a magance mana wannan shugaban kasa ya duba mu da ido rama inda yake duba wayan su wurare.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. A kokarin kyautata yanayin tsaro a Najeriya musamman saboda matsalolin ta'addanci da wasu rikice-rikice da ake fama da su a ƙasar, hukumar bada katin shaidar zama ɗan ƙasa da ake kira NIMC a takaice ta Najeriya, tare da haɗin gwiwar ma'aikatar shige da fice da kuma wasu hukumomin ƙasashen waje, sun shirya wani taro na kwanaki uku domin ƙago dabarun yin katin shaida irin na zamani don 'yan nahiyar Afirka. Ga rahoton da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hada mana.
Masu gudanar da taron sun yi ittifaki cewa yawancin kasashen da ke halartar wannan taro na fuskantar kalubalen tsaro saboda kwararowar bakin haure da ma na 'yan gudun hijira wanda Najeriya ke fuskanta a halin yanzu. Ministan kula da harkokin cikin gida Abdulrahman Bello Dambazau yayi nazarin taron.
Ba yadda za a yi a samu tsaro yadda ya kamata ba tare da an san waye ke waje a kowane lokaci, a san waye dan Najeriya waye ba dan Najeriya ba, waye dan Afirka waye ba dan ba wai ta fata jiki kawai ba. Na biyu, katin shaida yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke inganta rayuwar ƙasa, saboda kamar census ne, ta wannan za ka san yara nawa ne ke ƙasa shekarunsu, za ka san dattijai nawa ne ke ƙasa shekarunsu, za ka san waye ke aiki a wannan waje, za ka san albashi nawa ya kamata a samu a kaso da shauransu.
Ita ma ma'aikatar shige da fice ta ƙasa na ganin cewa samar da sahihin katin zama ɗan ƙasa irin ta zamani zai taimaki ƙasar gaya ganin cewa ana dab da zaben shekara 2019. Muhammad Baban Dede shine shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa.
Kamar da kuka sani cewa akwai mutane daban-daban a ƙasar nan, suna takardu daban-daban. Wani yana da takardar izinin tuki, wani yana da takardar shaida ta ƙasa, wani yana da takardar shige da fice ta fasfo, wani yana da takardar tuki. To idan ba haɗa kansu gaba ɗaya ba, sai ka tarar da mutum ɗaya, mutum daban ne. Kuma wannan bai kyau ga tsaro ba. Misali, kashe mutum zai iya karɓar fasfo ya far ƙasar nan, kuma ya je wani laifi, kuma gashi yazo yana yawo da mota. Kamata a ce duk an hada wannan guri daya, saboda haka mutum zai kasance shi kadai ne. In kai laifi a gun fasfo, to kai laifi a gun tuki. In kai laifi a gun tuki, to kai laifi a banki. In kai laifi a banki, to kai laifi a fasa office.
Shi ma dai kwararre a harkar tsaro, General Sale Bala mai ritaya, ya ce baya ga waɗannan matakai, akwai waɗanda gwamnati za ta yi wajen inganta matakan a cikin gida Najeriya.
Shi tsaro ba soja bane da 'yan sanda kadai. Tsaro na farawa ne daga gida, shi tattalin jama'a da ƙoshin lafiyansu da samun aikin matasa da ƙarfafar da iyaye su iya riƙe 'ya'yansu da abinci da asibiti da makaranta da kuma kotu, gunda idan aka cuce ka zaka iya zuwa a fidda ma gaskiyarka. A sabuwar zamani da ake zancen tsaro, duk waɗannan su ne matasan tsaro.
A jawabin buɗe taron, shugaba Muhammadu Buhari, wanda sakataren gwamnati Boss Mustapha ya wakilta, ya ce katin shaida da zai samu karɓuwa a ƙasashen duniya zai taimaka wajen gyara sunan Najeriya a ƙasashen waje. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, yanzu kuma za mu koma ɓangaren kiwon lafiya. Yau aka shiga rana ta biyu da fara makon rigakafin cututtuka a faɗin duniya, musamman masu sauran hallaka ƙananan yara. Dama an saba gudanar da wannan fadakawar ne a makon ƙarshe na watan Afrilun kowace shekara. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana rahoto dangane da wannan batun.
Hukumar lafiya ta duniya ce ta keɓe wannan lokaci a kowace shekara domin gangamin fadakar da mutane da sauran masu ruwa da tsaki kan mahimmancin bada rigakafi ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 da nufin kare su daga cutuka masu saurin illata su ko kuma masu halaka su baki daya.
Ya sunanka?
Suma.
An taɓa yi maka allurar rigakafi?
Eh.
Waye ya kai ka?
Mamanmu.
Shekara ka nawa?
7.
Ya sunanki?
Allah.
Mai miki allurar rigakafi?
A'a. Ibrahim Mahmud.
Mamanka ta taba kai ka asibiti amma dugwan non na polio?
Eh.
Wasu yara kenan anan Kano da na Cikaro da su bayan sun taso daga makaranta. A can baya dai wannan yunkuri na bada rigakafi ya gamu da turjiya daga jama'a. Hakan ta sanya gwamnatoci a matakai daban-daban a nan Najeriya tare da hukumomi da kungiyoyin rajin kiwon lafiyar jama'a na cikin gida da wajen kasar suka himmatu domin wayar da kan al'umma. Kuma ga alama kwalliya ta kama tafarkin biyan kudin sabulu ta wannan fuska, don haka ne ma Najib ta bakin wasu magidanta.
Sunana Adamu Abdullahi. Ni ba na kai sai dai idan an zo gida ra'ayi musu.
An taɓa yi maka rigakafi?
To gaskiya ina da labari domin kuwa akwai irin wanda ake cacake yawa. An taɓa min shi tun da daya. Yanzu dai ina ga maka daga yin wannan. Zai kai shekara 55.
Sunana Isyaku Abubakar. Jarirai idan aka haife sababbi muna bari su tafi. Polio kuma in an zo gida shine ake yi. Ita ma kusan ba koda yaushe suke zuwa ba. Dan muna korafi gaskiya. Sakamako akwai wasu cututtuka da muke gani kamar malaria da ta dame mu ba ai wani dauki sai ka je asibiti ka rasa magani wani lokacin a rubuta maka maganin ma ya baka wannan mana dan hanawa. Daga ƙarshe dai sun waye mana da kai sun ce mu hakuri tana da amfani kuma ana yi.
Dr. Aminta Kamode likita ne dake aiki a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Yayi karin haske game da alfanun rigakafi ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5.
Rigakafi din nan ba wani abu bane ba illa taimako ne ake yi ma garkuwar jikin dan adam especially kananan yara yadda zai kare su daga cututtuka. Ana taimakawa a yi sa garkuwar jikinsu zama tana da ƙarfi yadda idan ma cuta ta samu zai cewa za su iya kare kansu jikinsu zai iya kare kansu daga cutan. Za ka ga cewa in ba a yi wanda ba su samu wannan rigakafin ba. Musamman za ka ce wasu ne suke zuwa da pneumonia da polio da sauran cututtuka kuma za ka daga ƙarshe su ne suke mutuwa. Da aika man ko parasitamol ka sha yanzu kana iya samun matsala kamar ka sha filajin kana iya samun matsala ko sa abinci misali ikat shi ma immunization din ba za da wuce a samu wannan in abubuwan da suke ba su taka kare sun kare ba kamar mutum kamar zazzabi ko a samu wurin da aka yi allura ya ɗan yi kumburi ko a samu mutum ya ɗan yi reaction ya samu ɗan ƙuraje haka da sauransu. Wannan kuma za ka ce an kaɗan ba da magani ba wani abu ne wanda zai hana mutum zuwa asibiti kamar kowane magani ne ya yi. Duk abin da ka sha za ka samu abin da ke sa da effect.
Dr. Aminta Kamode kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai akan batun kiwon lafiya. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don faɗakar da jama'a akan illar masassarar cizon sauro da kuma matakan kiyaye kamuwa da cutar. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da rahoto.
Ranar 25 ga watan Afrilu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin zazzabin malaria. Akan haka ni tattauna da wani mai fama da zazzabin na malaria.
Sunana Manu Gadan PDP Karashanu Akilele Kanin Sadiku Waldi Birnin Kabe Gargariyo.
Manu ga ka san da cewa yau ce ranar malaria ta duniya?
Warai na san yau ita ce ranar malaria ta duniya, rana ta mai muhimmanci kwarai da gaske.
Malaria na damun ka?
Malaria na damuna.
Tun yaushe ne wannan malaria ta fara damunka?
Ya an kai shekara 5 tana damuna kwarai da gaske.
Ka taba ganin likita?
Na taba ganin likita kwarai. Ina da likita wanda na zo wurin shi ya nuna min cewa in daina kwana ba gidan sauro kuma sannan in share kwata kuma in sare ciyawa a inda nake zama.
Ka taba amfani da maganin gargajiya?
Ni ba ne umhani da maganin gargajiya. Ta magani umhani da maganin gargajiya ba.
Cikin iyalinka ko yan uwa ko mutanenka ko akwai mai fama da zazzabin malaria?
Kwarai akwai babban yaro na yana fama da zazzabin malaria na kai shi asibiti a Auna a bamu magani ana ndai ana fama har yanzu nan
to ko ne kira gare ka ga jama'a
to ina kira ga jama'a su saurari maganganun da likitoci ke ba da shawarun da suke bayarwa mu kwashe bugudanan ruwa mu sare ciyawa mu kone mu gyara a kwana gidan sauro Allah ya sauka
zazzabin malaria dai ya zama tsumajiyar bakin hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba a kasashe da yawa na duniya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah
To madalla a shirinmu na dare yau zamu so mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuke gani ya kamata a ci gaba da dauka danganan an magance masasarar cizon sauro kwata-kwata Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC and agogon mu anan yana cewa karfe 11:20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Imma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa yau shirin ko ya karbi bakoncin wata baiwar Allah ce kuma ga bisa al'ada mukan babbakon ko bakuwar ce domin gabatar da kansa ko kanta don haka da yake yau bakuwa ce bari mu ba ta dama domin ta gabatar da kanta da kanta
sunana Ann Osula ina nan Boston Massachusetts a USA
To malama an tun yaushe kika zo America ne?
Ah shekara 16 yanzu.
Ah malama an kin zama ba America kenan. To tun da kika zo ke kadai kika zo koko da iyali kika zo da yara da mai gida?
Ah na zo nan na haife dana nan.
To.
Ina nan da mai gida na da dana.
Ah anan America anan Boston.
Eh anan Boston eh.
Shekara 16.
Eh.
Turka shi. Ke ko me baki sha'awa kika ta zama a shekara 16 tun daga nan lokaci kawai yanzu?
Ah da nazo nan mai gidana na ake a US yana soja na US anan.
To.
Da ni na yin dan aikin a asibiti sai na zo na bude makaranta crash wannan deke na yara ne na bude na lura da yara nan gari.
Tun daga shekaru 16 nan abinda yake yi kenan har yanzu nan?
A tun da kaman shekara 8 yanzu na bude makarantar.
To kafin nan wani aiki yake ko kika yi?
Kafin nan na aiki secretary a asibiti. Daga nan sai na amma a Nigeria na yi lecturing Faransa a College of Education at Benin.
Harshen Faransanci?
Eh.
To da kika zo nan ya baki nemi koyon Faransanci ba kika koma kuma aikin asibiti akwai sauki ne haka nan
anzo America akwai su suna da abinda suke bi kaman su teachers akwai sai ka zo da a certificate da mu sai mu shiga ayi su test da meme nan da nazo sai na neman kawai ci gaba anything da na samu sai na samu secretary asibiti da na dan yi sai na koma na ce to bari in shiga na makaranta sai na gan yara ina son yara sai na bude na yara
to amma akwai sauki ne haka na bude makaranta nan daga zuwa kawai
ya fi kam ya fi ni na aiki ma kai na ina da teachers na da kaman sometimes guda uku ko biyu da nake ni a makaranta to me in na tashi zan je aiki is better ana aiki ma is ana kira small business venture anan so yafi
makarantar mutanen cikin ungwanku ne koko sukan zo har daga wani wuri don na san cewa tsarin nan yaro bai tsallake ungwan su
eh su kuture ne su spanish su in spanish and amma suna da license suna license na teacher anan kuma ni nayi makaranta ina da makarantar kuma na shiga na yi PhD a University of Phoenix.
Ke karu kwarewa da aikin sarrafa makaranta.
Eh, dan na gama na yi FGGC Yola, na yi University of Maiduguri, na zo na yi ABU Zaria na yi Masters. So da na yi sonan na yi University of Phoenix na yi PhD na.
Akan bangaren harkan koyarwa kenan.
instructional technologies ne na yi.
To amma ya yake samun kike samun dalibanci a nan? Kin riga kin tallata makarantar ne ko ko dai mutanen unguwa ne sun riga sun gani ga makaranta an bude kawai sai su riga kawo yaran su?
Nan akwai Department of Early Education.
Mm.
So license din na yana da su in sun shiga website na department din sun sa suna neman daycare, suna neman crèche sai ga sunana zai fita masu wanda suna neman su zo kusa da daban-daban anguwa da suke so in sai sun ga makaranta suna so in sun shiga yana da space don muke su.
Yanzu kamar azuzuwa nawa nake cikin makarantar naki?
Ina da 3 section ne nake da shi, ina da na safe shine regular day care din. Ina da na after school program in sun tashi daga makaranta ko wanda suke zuwa. Da ina da kuma na weekends na kira KidsNet wancan masu foster children in suna so kamar babysitting sai so aika mana ina da space and okay so. So sometimes wata ina da kamar 30 yara 30 sita masu taimake ne suna su ma dole suna da license suna bin da license a nan America ba sa so a ɗauki kowa ya su teaching sai da masu license din teacher.
Yanzu kamar yan shekaru nawa ne makarantar naki? Yara kamar yan shekara nawa ake dauka?
Ni daga na taba samu na 6 weeks.
Kash malama an dakta anan domin ku lokaci ya daga mana hannu. Masu ware, a biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu amadin bakwar ta mu An Usla da Julie Gration da ta daita sautin shirin amma da Solomon Abu. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya ce salam VOA Hausa. Muna kira ga Baba Buhari da ya gaggauta sasantawa da matasan Najeriya tun kafin lokacin zaɓe ya zo domin kuwa Hausawa dai na cewa don tuwon gobe ake wanke tukunya. Saƙo daga Malam Abdulsalam Maiwal Dagas. Sai kuma saƙo na gaba ya ce gwamnatin Buhari a gaskiya kina da sauran gyara a kawo ma al'ummar Najeriya ci gaba. Saƙo daga Haƙila Almajira Malumfashi da Safarawu Almajira Malumfashi. Sai kuma saƙo na gaba ya ce ina kira ga hukumomin binciken magunguna na duniya da su yi amfani da ranar cutar zazzabin cizon sauro ta wannan shekara wajen samar mana da rigakafin cutar malaria da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Saƙo daga Hajiya Gambo Maman Gusau Zaria. Sai kuma saƙo na gaba ya ce salam VOA Hausa, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen rikicin tsakanin Fulani da manoma a jihar Benue. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya ji ƙan wanda suka rasa rayukansu. Saƙo daga Kadora Gaga.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, gwamnatin Isra'ila ta dakatar da shirinta na ta saki yardaban baki 'yan Afirka waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba bayan da yunkurinta na baya-bayan nan na mayar da su Afirka ya ci tura. Tuni bakin hauren waɗanda akasari suka fito daga ƙasashen Eritrea da Sudan. Suka shigo ƙasar daga Masar ke ta murna da farin ciki. Wani alƙali a Amurka ya umarci gwamnatin Trump da ta ci gaba da mutunta tanajin nan wanda ke kare wasu matasa marasa takardun izinin zama Amurka waɗanda ake kira dreamers ko masu kyakkyawan fata su wajen 700,000 daga kura. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Talata ya sha alwashin duba yadda da shi da takwaran aikinsa na Faransa za su bullo ma lamarin Iran. To amma bai bayar da tabbacin zai ci gaba da kiyaye koko shiga wannan yarjejeniyar ba.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu. Sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu Mr. Joe, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.